بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وديا الله سبحانه وتعالى يساك تارمو da ikon sa a wannan yammaci na Litinin a 1 ga watan Muharram, kamar yadda mai alfarma sarki musulmi ya sanar a wannan shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 3 ga watan 10 a shekara ta 2016 a lissafin da aka fi sani da miladiya. Za mu tashi a darasinmu na 30 a karatun da muke na littafin Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda muke karanta shi tare da sharhin sa daga bakin Malam Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab wafaqahu Allah. Makon da ya gabata mun tsaya karshen sharhin da malam yake mana dangane da hadisin da malam ya kawo, Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo a wannan littafi na Fadlul Islam, wato hadisin inna ahabba ad-dini ila Allah al-hanifiyatu as-samhatu. Sai daga baya na kula tsara layi biyu ma kawai mu tsaya kansa, sai muka tsaya kafin nan da mun karasa shi sabon hadisi, kuma za mu tashi yau insha Allah. Za mu tashi inda yake cewa fal hanifiyatu samhatu simatul islami, nan ne aiko yace, don haka addinin daidai wanda ya bar abin da ba daidai ba ya koma ya fuskanci daidai, ya bar barna ya fuskanci wato adalci, ya bar zalunci ya fuskanci adalci, ya bar shirka ya fuskanci tauhidi, ya tsaya a kansa, wannan dai shi ake nufi da al-hanifiyya. Kace idan an ce hanifiyya a dunkule kalma daya ta Hausa, kace hanyar daidai. Yawwa, as-samhatu mai sauki, to wannan kasancewar ta daidai ce kuma mai sauki ce, to ita ce simatul islam, ita ce alamar musulunci. Da wani zai tambaye ka musuluncin nan me moto dinsa, yadda a zamanin ta ake cewa ko kowane abu yana da moto ko logo da za a rubuta a kai, ka ce ita ce hanyar daidai kuma ita ce hanya mai sauki, kamar haka yake nufi, shi ne ma'anar sima, alama, alamar musulunci ita ce shi ne gaskiya, kuma sannan addini ne wanda ya siffantu da sauki aqidatan a bangaren aqida, wa shari'atan da bangaren shari'a ta dokokin halal da haram, bangaren abinda ya shafi imani, me za a kudurta, me za a imani da shi, me za a yadda da shi, shine aqida. To addini ne da aqidarsa tafi kowace aqida sauki, tafi sauki saboda dace wata da hankali, babu wani abu na musulunci da ya saba mu hankali, iya abinda ka fahimta to kai imani da shi, abinda baka fahimta ba shi ma kai imani da shi, ka fawwala iliminta ga Allah subhanahu wa ta'ala, inda nassi ya tabbata da shi a cikin alqur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan yace wayambazi an takuna, kuma sannan wannan alama din, alamar me tsayawa akan daidai, sannan kuma alamar sauki, to ita ya kamata ta zama ita ce simatar du'ati ilal islam aqidatan wa shari'atan. Kun fahimci abin da ke nufi? Bayan shi addinin musulunci, malam ya bayyana mana ya siffantu da cewa yana da manyan alamomi guda biyu daga muka samu, wanda muka samu daga wannan hadisi, shine ita shine hanyar daidai, tsayuwa akan hanya dodar babu karkacewa ita ce alamar musulunci. Sannan kuma alama ta biyu, kasancewarsa addini ne mai sauki ba tsanani. To tunda addinin haka yake, sai malam ya ce وينبغي أن تكون سمة الدعاة إلى الإسلام. إذا ما ونن ألامر إتتي ألامر ما سوى أذي ما سكرا زوى الدين المسلم سوى ما سزما أكن دي دي سكي مستقيمين سننكم ما سسوك إن هليني ما سسوك إن كلا متانين أبين دي كيني فكي ذاك كده متين يدما ينا كلا زوى المسلم يدما با أكن دي دي يكبا katabbatar da kana bin gaskiya abin da yake shine daidai ya tabbata qur'anan wa sunnatan kuma akan manhaji wanda ya dace na magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wanda Allah madauki ya ga mana a qur'ani cewa sun cancanci yabo sun cancanci yarda daga gare shi sun cancanci shiga aljanna bayan wannan kuma ya zama kiran da zai yi mai sauki ne yayi mu'amala da mutane cikin sauki kalmominsa masu sauki domin ya san asalin abin da yasa yake kira ƙara yawan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yayi ba so yake ya daukaka kansa ba so yake yayi suna a idan mutane ba so yake ya nuna yafi kowa fahimta ko ilimi ba a'a buƙatar sa shine mutane su yadda da abin da yake kira su zo to in ya zama mai kaushin hali ne kaga mutane ba su karba ba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake gashi dai kun ga babu wanda ya kai shi sassaukan hali da hali mai kyau amma duk da haka Allah madauki ce masa walau kunta fadhlan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik inda kai ka kasance mai kaushi ne mai zafin hali da sun watse sun barka babu mutumin da yake son zafin hali don haka dole ka zama mai saukin hali mai hakuri sai mutane su in kai zafi da yawa sai mutane su tafi su barka haka dabi'ar dan adam take to in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa wannan kaga ya kamata ya zama duk mai da'awa ya zama ya sifantu da haka wani malami na cewa shi fa mai wa'azi in dai yayi wa'azin nan to duk inda aka je fa shine da riba shi bai fadi ba ko an karba ko ba karba ba ya samu lada ko kai wa'azi an karba ana fadi wannan kai wa'azi an karba ka samu lada bangare biyu ladan yin wa'azi da ladan wani ya shige ta hannunka kai wa'azi ba a karba ba ka samu ladan ka cikakke ta bangare daya shine kai wa'azi ba a karba ba wannan rashin ba wanda ya yarda da kai ba komai amma baka yi hasara komai ba amma kuma da baka yi wa'azi mai kyau ba sai kai zagi kai cin mutunci to me kai na farko in kai domin daukaka kanka ne da tsare mutuncinka ko ramawa saboda wani ya taba zagin ka a nasa wa'azin kai ma ka zo ka aje wa'azi dan ka rama kai wani raddi ka ci mutuncin wani to ka rasa ladan ka tun daga nan kuma sannan ka kore shi dan ka ka toshe kofar ya zo ya karbi gaskiya dan ka duk mai zagi da sunan wa'azi ya toshe kofar hanyar Allah ne a zo a abita dan ka ayi hakuri kai babban abin da ke gabanka shine ka fitar da hujja kar ka karkace kun ka bi son zuciyar wani to amma karkaci mutunci in kuma baka ci mutuncin nan ma za ka ga yadda Allah madaukaki zai sanya maka albarka cikin abin da zaka ambata cikin yadda kuma zai sanya shi a cikin zukatan mutane yayi amfani Allah ya samu dace to dan haka mallam yake cewa ya kamata ya zama halin mai wa'azi mai kira zuwa ga musulunci ya zama ya sifantu da wannan ya zama akan hanya daidai kuma sannan ya zama mai sauki aqidatan ta bangaren aqidarsa wa shari'atan hakanin a shari'a ko ta magana da malam bin baz rahimahullah yake fadi wajen karshen rayuwar sa yake cewa ina ga yawa malamai da ƴan uwa daliban ilimi da masu wa'azi da kiran mutane cewa zamanin da muke ciki zamani ne da wajibi abu mutane a hankali saboda dadewar da aka yi a cikin jahilci mutane jahilci ya musu katutu sun dade akan wani abun da suna tsammanin shine daidai alhali ba shine daidai ba to cire su daga kan wannan idan baka yi hakuri ba kuma baka bi su a hankali ba sai ai hasara duka kuma tunda dama so ake a samu mutanen su fahimci abin da ake so to dole yace dole ne zamanin yanzu mu zama masu sauki in an ce ka zama mai sauki ba ana nufin ka karkace ka bar gaskiya ba amma duk inda zaka yi amfani da lafazi mai sauki a fahimce ka to kar kai amfani da mai zafin tunda dai so kake a fahimce ka zaka yi ta kira akwai wata magana mai dadi da yayi mutane suna ta yada ta tana nan a WhatsApp a tsakanin daliban ilimi
cewa zamanin da muke ciki yanzu zamani ne na yin hakuri daga dukkan wani mai wa'azi, saboda zamani ne da abubuwan da ba su ne daidai ba sun fi ƙarfin abubuwan da suke daidai, da ƙarfin hanyoyin sadarwa waɗanda mafi yawansu abin da ake faɗa a cikinsu ba shi ake so ba, kuma ƙarfin duniya ya fi ƙarfi a kan ayi abin da ba daidai ba, al'umma gaba ɗaya karkatarsu zuwa ga saɓon Allah ya fi ƙarfi a kan karkatarsu zuwa ga su yi daidai. To idan wannan abin ya yi tsanani, to mai wa'azi akwai buƙatar ya zama mai hikima ne, mai haƙuri ne, in ba haka ba sai ya zama an yi hasara biyu, ya hasarar ladansa kuma ya hasarar mutane ba su gane ba. Allah ya sa mu dace. To mu je yanzu da wannan mun gama wannan hadisi da muka yi wajen darasi ya kai 8 a cikinsa ko? Ko bai 8 ba? Je ka duba za ka a shafi nanu muka karanta shi. Ya ce walil Bukhari ta'liqan, ina ne fara shi din? A shafi na da 7 a kafin nan ne. Shafi na yawa shafi na 35 inda yace qala ba'da ha rahimahullah wa fihi ta'liqan an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbu ad-din ila Allah al-hanifiyatu as-samhatu. Ko tun daga nan muka fara shafi 35 zuwa 44 darasi na 8 yawa darasi 8 muka yi akan wannan hadisi daya. To yanzu zamu fara wani hadisin daban, duka kar ku manta shi littafin da muke karanta bangare biyu ne, akwai gundarin bakin asalin mai littafin da malam Muhammadu bin Abdullah ya rubuta shi ne sunansa Fadlul Islam, to akwai kuma sharhinsa da malam Salih Ali Sheikh. Ko muna karanta bakin sannan kuma karanta sharhin da malam din yi, yanzu abinda zamu karanta asalin littafin Fadlul Islam ne shine wato hadisin Ubay ibn Ka'ab. Mun ga shi a gaba, qala rahimahullahu ba'daha, bayan nan sai malamin yace, malamin wanne ne? Malam Muhammad ibn Abdullah yace wa an Ubay ibn Ka'ab, an ruwaito har yanzu daga Ubay ibn Ka'ab, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, makarantin alqur'ani, ƙwararre wajen iya tartili da karatu. Wata rana har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa yazo yayi masa karatu ya ji, har yake cewa ina yi karatu in karanta ayi ka saurare ni, ba ku kai aka saukarwa, sai ce ina so ne in ji wani yana karantawa wanda ba ni ba. Ubay ibn Ka'ab yana cikin makaranta alqur'ani, shine wanda sayyidina Umar ya sanya limancin tarawihi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina Umar, ya sanya shi a matsayin liman jama'a suka bi shi a tarawihi. Akwai san dai wannan yasa, to malam Ubay ibn Ka'ab daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai wannan falala din, yana cewa wannan maganar tasa ce, ba riwaya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama kullun hanya ta daidai, siffanta ita ce wajen kafa dalili, maganar Allah sai a kawo ayoyi, maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo hadisi, in aka gama sai kuma a kawo maganganun sahabbai da suka fi kowa fahimtar hadisi, maganganun sahabbai da suka fi kowa fahimtar ayoyin alqur'ani. Ko to wannan magana ta Ubay ibn Ka'ab ne, qala yana cewa alaikum bisabili was-sunnati, ine muku horo shine alaikum, ina umarta kuma ana ilzamu ku lazimci, dinda ta aka ce maka alayka bi kaza ma'ana ka rike abu kaza, ka kama shi, in ku aka ce iyyaka ana nufin ahir ma'ana kul, haka suke su bi ma'ana alaikum ku karba, in ka aka ce ilaikum karbi ungo, yau wannan kuma alaikum ku lazimci. Allah sa mun gane sunaye ne abinda malaman nahwu suke cewa ismu fi'il amri, ba fi'il amrin ne da aka gina shi akan ka'idar iflu, wato da aka sani na fi'il amrin da yake zama da jazma ba, amma ma'anarsa ce ta umarni, amma lafazinsa ba na umarni ba. Mun gane? To yace alaikum bisabili was-sunnati, ku lazimci ku rike gamgam ku tsaya akan as-sabili, hanya ta farki
wassunnati da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga umarnin waye wannan? Umarnin sahabi ne na manzon Allah sun yake gaya matabi'ai dalibansa cewa kul kuka karkace ku tsaya akan hanyar da aka sani ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce fa innahu, nan zan mana fassarar bakin ne kawai ma'ana a hausance saboda shar'in yana zuwa mana mai fadin sa duk malam zai mana ba sai na tsaya na tsawaita ba. Sai ce fa innahu, domin koyar da lamarin yake, wani ana ce masa damiru sha'an, fa innahu ay ash-sha'nu, yadda sha'anin yake, laysa min 'abdin, babu wani bawa, ala sabilin wa sunnatin, wanda yake kan tafarki madaidaici kuma yake kan sunna ta daidai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda zakara ar-rahmana, ya ambaci Allah mai rahama ko ya tuno Allah mai rahama ya ji tsoro, fafadat aynahu, sai idansa ya kwarara da hawaye, min khashiyati Allah, saboda tsoron Allah, fatamassahu an-nar, kuma a ce wuta ta taba shi. Kun gane yadda Hausa take? Ma'ana babu wani bawa da zai siffantu da wannan sifa wuta ta taba shi. In dai mutum halinsa shine yana kan hanya madaidaiciya kuma tsoron Allah ya sa har ya zub da hawaye ya kuka, to wannan idan da ya kuka Allah baya sa masa wuta, shine abin da ake nufi. Aikin walaysa min abdin, babu wani bawa kuma, ala sabilin, wanda ya tsaya akan tafarki daidai wa sunnatin, da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai karkace ya bi wata hanya daban ba, zakarar rahmana, shi ma ya tuna Allah mai rahama, faqsha'arra jilduhu, har fatarsa tsika jikinsa ta tashi saboda tsoron Allah, gashi nan min khashiyatillahi, saboda tsoron Allah, illa kana masaluhu kamasali shajaratin, sai face ya zama misalinsa kwatankwacinsa to kamar kwatankwacin wata bishiya ce, nan bai kawo mana kamar wancan fatamassahu an-nar ba ko, nan shi kuma ga nasa magana kankare zunubai ne, amma sai kawo mana shi da siga ta bishiya, ga misalin bishiya. Sai ce kamasali shajaratin, kamar misalin wata bishiya ce, ya bisa waraquha, wadda ganyenta duk ya bushe lokacin bazara da iska tana kadawa ganye na zuba aiko, to sai ce kamar bishiya ce, ya bisa waraquha, wadda ganyenta ya bushe ya kaikashe, fa bainama hiya kadhalika, tana nan akan wannan yanayi, iz asabat harrihu, sai ga iska ta taso ta biyo ta kanta, iska ta kada ta genin ko, in iska ta kada iskar ta kada bishiyar da ganyenta ya bushe ya kaikashe, me zai faru? Zai zubo. Shine sai ce fatahatta anha waraquha, sai ganyen nan nata duk ya zube, shine tahatta, fatahatta anha ay an shajarati waraquha, ganyenta, sai ganyen bishiyar duk ya zubo daga kan wannan bishiyar. So sai ce kamar kwatankwacin wannan ne, illa tahatat anhu dhunubuhu, to haka nan sai face shi wannan mai tuna Allah din har tsikar jikinsa ta tashi, to haka abin zai faru, shi ma zunubansa haka za su zubo, kama tahatu an hadhihi shajarati waraquha, irin yadda ganyen wannan bishiya zai zubo idan iska ta kada ta, duk su zube, haka zunuban wannan mutumin mai jin tsoron Allah, haka shi ma zunubansa za su zubo. An gane misalin? Sai wannan kun ga magana ta biyu kenan ko, in ku fahimci, ko in ce ta uku, in ka dauki cewa ta farkon tana zaman kanta, duk waɗannan da suka biyo ƙarin kafa hujja ne ma don ƙarfafa maganar farko, don cewa alaikum bisabili wa sunnati, wannan ita ce asali, ku tsaya akan hanya madaidaiciya kuma ku tsaya a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce fa innahu, to wannan fa'un ta ta'lili ce, tunda ku ta'lili ne to istidlali ne, kafa hujja za a yi ga me yasa nace ku lazimci hanya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga dalili. Sai ce babu mutumin da zai tuna Allah ya kuka ya zub da hawaye, sai face jikinsa Allah ya haramta wa wuta ta taba shi. Na daya falala kenan da dalili. Na biyu babu wani bawan Allah wanda ke kan hanya akan tafarki baya wato yana kan sunna daidai ba bid'a sannan kuma ya tuna Allah har tsika jikinsa ta tashi to sai face yadda bishiya idan ganyenta ya bushe iska ta kadata ganyen ke zubowa to haka nan shi ma zunubansa za su zubo in ya tuna Allah ya ji tsoron Allah din nan kun gane wannan aiko to sai abu na uku ko na hudu yace wa inna qtisadan fi sabilin wa sunnatin tsakaituwa da rashin wato wuce iyaka da gazawa tsakaituwa tsayawa tsakiya kenan fi sabilin akan hanya madaidaiciya wa sunnatin da sunna khairun shine mafi alheri min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin da mutum ya tsaya a tsakiya ma'ana kai da mutum ya je yana ijtihadi cikin abin da ya saba ma hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gare ya tsaya tsakiya akan bin hanyar Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gane misali ko ba fahimta ba in an ce iqtisadi iqtisadi ma'ana tsakaituwa domin da mu ai addini Allah madauki ya hana mu wuce iyaka ko kunga Allah mai kiyaye cikin alqur'ani da ya hana mu gulwi har ahlul kitabi ya ga musu ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu kunga ya hana su to mu ma haka ya hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu sai iyyakumul gulwa fi din kul kuka rika wuce iyaka a addini Allah baya san shishigi da shishigi da zurfafawa da zafafawa da tsanantawa din yana cikin abin da kan sa mutum ya karkace daga hanya ba gwaninta bace kullun ka tsaya matsakaici kar ka wuce iyaka abinda ba a ce kai ba ka fada shine ake shiga bid'a kar kuma ka tsaya kai ta saban Allah kai sa ran shikenan Allah ya gafarta maka komai ba ka bin dokar Allah a'a ka bi daidai ka tsaya a tsakiya kar ka wuce iyaka kar ka gaza to tsayawa a tsakiyar nan shi yafi da a ce kaje tun kana kwakwale-kwakwalen hanya da ijtihadi akan abin da ya saba wa sunna kun fahimci abin da ke nufi to duk sauran bayanai dai akan wannan insha Allah za mu zo mu ji su a cikin bayanan da malam zai mana bayani ne mai tsawo zai kai mana wajen shafi ya kusa goma ko kasa ko da yake bai kai ba ya takaita shi zai kai da shafi wajen bakwai gashi nan dai za mu gani insha Allah to hadha al-athar malam sali al-sheikh yake ga mana yace wannan athar sunansa kenan kaje an ce hadisi to ana nufin abinda aka rawato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi dai wannan istilahi ne malamai suka tsaya akan sa didda da sabanin haka akan yi itlaqin wannan akan wannan din akan cewa shi kansa hadisin a ce masa athar in kaji malamai sun ce alaikum bil athar ana nufin hadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka ce hadisi aka ce athar to hadisi ana nufin wanda aka daga zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'i in kuma aka ce athar ana nufin maganganun sahabbai ko tabi'ai shine athar asalin athar abinda ake nufi shine gurbi dan na saba ga mana anan ko alama abinda wani abu in ka kafa wannan biran ka sa shi a wani wuri ko ka rubuta shi ai zai bar alama to ne shi ake ce ma athar to gurabun da waɗannan manyan bayin Allah suka bari sahabbai da tabi'ai maganganun da suka yi sun ce kaza bin amana saba kaza sun ce kaza a wuri kaza to ne shi ake ce ma athar Allah ya samu fahimta ko litafai da malamai suka rubuta su musamman dan bayanin athar kuma ko in ce su ne mazan na samun athar na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar musannafat مصنف ابن ابي شيبه ده مصنف عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني ده مكمنتان سو سنا تي ده كما كتب التراجم ده يوا ده malamai suka rubuta su ba da labarin sahabbai in kana san asar ka ji labaran sahabbai da yawa mutane suna tambaya su ce wai a ina za su samu tarihin sahabbai ne galibi ana samun tarihin sahabbai a kutubul a kutubun wato tarajim haka ake cewa kutubu tarajim shine littafan da malamai suka rubuta dan bayanin tarihin sahabbai kamar mu'jamu sahaba na Abu Nu'aymi akwai kuma Abu Nu'aym Mutaqaddim, ko kuma mu abin nan su Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym Al-Asfahani Mutaakhir, sannan kafin shi ga malamai dai da dama da suka rubuce a wannan fage, kaje littafan At-Tabaqat Al-Kubra na Ibn Sa'd, kazo kuma zuwa su tarihin Tabari, akwai irin waɗannan da ba yawa sosai ba dai, tarihin yafi ƙarfi. Kazo Al-Bidaya wa Nihaya akwai da yawa shi ma, kazo musamman littafi mai dadin karatu da kullun nakan gaya mana, Siru Alamin Nubala na Malam Az-Zahabi mujalladi 25, in kana son tarihin sahabbai da dadin karatu ka samu wannan littafin ka karanta. Babban littafi kuma da ya hade sahabbai ma gaba ɗaya, ya ambato sunayen su da tarihin kowa da kowa, Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba na Malam Ibn Hajar Al-Asqalani, duk zai zaka samu fa'ida babba musamman in sahabbai ne. Haka nan littafin Al-Isti'ab na Ibn Abdul Barr shi ma duk zai taimaka maka. Yawwa, banda kuma littafai na baya-baya da malaman zamanin baya suka rubuta. To wannan asar da muke magana akai, yace Malam Salih Al-Sheikh yace hada al-asar rawahu Abdullah ibn al-Mubarak, Malam Abdullah ibn al-Mubarak shi rawato wannan asar din fi kitabihi Az-Zuhd, a cikin littafin sa mai suna Az-Zuhd, yana ne littafi ne mujalladi daya, sunan littafin Az-Zuhd. Kuma ashe magabatan mu sun yi magana akan Zuhud, dawwa tun kafin Zuhudin a canza masa suna a sa masa sufanci, mun gane kafin harkar tasawuf ta shigo magabata can baya Zuhud suke cewa shi suke amfani da shi, ma'anarsa shine gudun duniya, kyamar duniya, tsayawa kan ayyukan da za su kusantar da kai zuwa ga Allah da aikin lahira da kullun tunanin abin da zai gyara maka zuciyarka ya tsarkake maka ita, wannan shine Zuhud. An bamci abin? To Malam Abdullah ibn Mubarak yana da littafi mai suna Az-Zuhud, wannan littafi riwaya ta 87 zaka samu wannan asar din na Ubay ibn Ka'b, riwaya ta 87. Wal Imam Ahmad aidan, da Imam Ahmad bin Hanbal shi ma nan ba a musnad yake ne ba, shi ma yana da kitabu Az-Zuhud. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yana da kitabu Az-Zuhud shi ma, yana nan shi ma an buga shi, akwai shi na Imam Ahmad ibn Hanbal, kamar yadda malam din ya ambata yana na littafin sa shi ma Az-Zuhud kamar yadda nace. Sannan banda shi akwai Abu Nu'aym Al-Asbahani a littafin sa Al-Hilya, Hilyatul Awliya, Hilyatul Awliya. Sannan yace wa waqa'a ghalatun fi isnadihi fi Az-Zuhud li Abdullah ibn Mubarak, awurin Abdullah ibn Mubarak a littafin sa Az-Zuhud akwai kuskure a isnadin, yace yusahhah min al-hilyati, za iya gyara shi a hilya, ma'ana in ka koma isnadin da ke cikin Hilyatul Awliya shine daidai, na Ibn al-Mubarak akwai kuskure a ciki. Kun fahimci abin? Zan mana bayanin wannan, wannan asar din malamai sun hukunci akan isnadin sa hasan ne, hasan da haka kenan, yustadallu bihi ko wa yu'malu bihi, za a yi aiki da shi aka fa hujja da shi. Don haka abin duk da zamu ji magana sai ta daidai, kuma za a iya kafa hujja da ita cewa ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda ya fahimta, ga irin horon da ya mana. To kuma amma malamai suna cewa hukuncin sa hukuncin marfu'i ne. Me ake nufi da wannan? Akan samu magana daga sahabi sai a ce wannan hadisi ne mauqufi, shine hadisin da ya tsaya kan sahabi, maganar sahabi. In aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sunansa me? Marfu'i. Yawwa, in kuma ya tsaya maganar sahabi ce sai a ce me? Mauqufi. In kuma maganar tabi'i ce sai a ce maqtu'i, ko? Yawwa, to wannan hadisi in mauqufi ne, zaka ji wani lokaci malamai sai su ce hadisun ko asarun mauqufun fi lahu hukmun raf'i, kun gani? Akan faɗo nan, ko kuma a ce fi hukmul marfu'i, hukuncin su daya da marfu'i. Me ma'anar wannan? Suna cewa in sahabi yayi magana a mas'alar da ba ta ijtihadi ba, ba ta fiqhu ba ce, ba ta halal da haram ba, yadda wani sahabin shi ma zai saba masa, mas'ala ce da aka yi ittifaqi akan ta, ta aqida ce, to ana cewa wannan magana duk da cewa daga gunsa aka ji kawai dai bai ce mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bane amma kamar ya ciro ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba irin zancen da za a same shi ne na ijtihadi ba kun gane kamar mutum ya sahabi ya bada labarin wani abu da zai faru dan tashin alkiyama ai kaga sahabi ba wahayi ake masa dan haka tabbas in ka ji ya faɗi wannan ji yayi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tunda su sahabbai dukkaninsu adalai ne ba a tuhumar riwayar su a ce a ina ya ji sai a ce labuda an yakuna qad imma sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan wa imma annahu sami'ahu min sahabiyyin akhar akhbara ko dai ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da shi ko kuma wani sahabin ne ya gaya masa shi kuwa rashin sanin sahabin hadisi baya sukan hadisi a gun malami an fahimci wannan ai mun san wannan kaidojin mustalahul hadisi to shine abin da ake mun da lahu hukmul marfu fi hukmi al marfu ibnu abi shayba a cikin al musannaf shi ma ya rawaito wannan hadisi a juz'i na 12 a shafi na 91 zuwa 92 me san wannan zai iya koma ya duba ahmad az-zuhud kamar da muka ambata abu dawud shi ma na da kitabuz zuhud abu dawud as-sijistani shi ma a shafi na 183 nasa akwai wannan asar din da qiyamus sunna shine al-asbahani mai littafin al-hujja fi tariq al-mahajja fi bayan al-mahajja ke al-hujja fi bayan al-mahajja sunan littafin to yana da wani littafi sunansa at-targhib to a cikin sa ne shi ma ya rawaito wannan hadisi ko wannan asar na Ubay ibn Ka'b asha juz'in sa na dai shafi na 299 haka nan al-lalaka'i hibatullahi al-lalaka'i wanda yake su 408 shi ma ya ruwa da 18 kai ya ruwa to wannan hadisi a cikin littafin sa babban nan wanda na sha gaya mana shi anan ko sunan sa usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa littafi ne babba in kana son maganganun sahabbai da tabi'ai a babun aqida to kaje ka samu wannan littafi a kowane babi zai ce maka an ruwato daga wani ya ce kaza an ruwato daga wani ya ce kaza to in dai akan magana aqida ce ya tattara su ya faɗa to shi ma a wannan littafin nasa a juz'in sa na 1 shafi na 54 riwaya ta 10 daidai ya ruwato wannan hadisi ibnu batta al-ukburi shi ma a littafin sa al-ibana shi ma ya ruwato wannan asar kun ga dai a dunkule wannan hanyoyi masu yawa duka sun nuna mana wannan hadisi yana da asali ko wannan asar kai ko yana da asali to dukkanin su sun ruwaito shi daga hanyar Abdullah ibn al-Mubarak daga Ar-Rabi' ibn Anas amma suka yi sabani dangane da malamin Ar-Rabi' ibn Anas din yadda yake a wurin Ahmad a kitabuz zuhud haka nan malamin shine Abu Qatadah shine malamin Ar-Rabi' ibn Anas haka nan Abu Nu'aym su kuma a wurin sa da shi da Al-Lalaka'i malamin Ar-Rabi' ibn Anas shine Abu Al-Aliya to shine abin da la'alla malam yake nufi a gyara wannan a isnadin domin riwayan Ar-Rabi' ibn Anas an Abil Aliya mashhura ce in ka duba tafsirin Tabari zaka ga duk riwayar da Tabari ya ruwaito galibi daga Abul Aliya to zaka ganta daga Rabi' ibn Anas ne saboda dalibin sa ne kun fahimci wannan shine abin da malam yake nufi a gyara wannan isnadin Ibn Mubarak a gyaro shi daga Abu Nu'aym a cikin Hilya in ka duba yadda isnadin yake a Hilyatul Awliya yafi zama daidai ma'ana dai riwayar ta Abu Ali ya ce shi ya ruwaito shi da ma tabi'i ne shi kuma ya ruwaito daga Ubay ibn Ka'b Allah ya sa mun fahimci abu tayyib na'am ban ji ba to da yake harkar hadisi ce ko dalibai ilimi masu harkar hadisi za su fahimta bane yanzu mun koma kan maganar gundarin maganar mu ji sharhinta a tsaya akan hanya abu sunna ko yawa shike to malamin yake cewa wal maqsudu min hadha al asar abin nufi a wannan asar din wannan maganar anna manhaj as sahabati أن منهج الصحابة رضوان الله عليهم أبن نفي دقوان أثر شيني تفرق صحابي حنير صحابي منهجي إنتي منهجي حنير دا أكي بي وجنين أبو ناقي أمنا لنكو methodology shine manhaji. To hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-hassu ala luzumi sabili wa sunnati, shine kwadaitarwa akan alazimci a tsaya akan sabilullah, hanyar Allah, tafarkin Allah, hanyar Allah guda ɗaya ce, haka hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to a tsaya akan ta. Wa bayanu fadli istiqamati ala sabili wa sunnati, da kuma bayanin falalar daidaituwa da tsayuwa akan wannan hanya madaidaiciya da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din. Wa ya'ni bi qawlihi, fadinsa da yace alaikum bis sabili was sunnati, ilzamu as sabila was sunnata, ku riki kuma kalkalewa ku tsaya tsam akan as sabil, zai mana bayanin me as sabil da kuma as sunna. In an ce sunna dai kun sani, ko me sunna? Hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, karantarwarsa, koyarwarsa, tafarkinsa, hanyar da ya rika bi ya rayu a kanta shine. In kana karanta littafin aqidan an ce sunna, to abinda ake nufi kenan. Na sha bayyana mana, in babin hadisai ne, gun malaman hadisin aka ce sunna suna nufin hadisi, shine abinda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kauli ko fi'ili ko taqriri ko yawwa ko wasfi khalqi aw khuluqi. Mun san wannan dai, mun sha magana akai. A wurin malaman fiqh kuwa, in suka ce sunna suna nufin duk abin da ba farilla ba. Yanzu ka bude ahlali, ka bude iziya, askari, ismawi, risala, duka in aka ce abin nan farillan kaza, sai kuma a ce sunnonin kaza, to su sunna a littafin fiqh ma'anarta abin da ba farilla ba. Amma muna zancen addini generally gaba ɗayansa, ko muna zancen aqida da imani, to in aka ce sunna ana nufin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu bid'a, ma'ana hanyar da annabi ya rika bi a rayuwarsa, yayi abin da Allah ya umarce shi yayi kaza. Duk wannan kuma ya kunshi kowanne babi, ya kunshi babin aqida, ya kunshi babin shari'a, ya kunshi babin mu'amala da halaye masu kyau, duk suna cikin sunna. An fahimci abin? Sai kuma sunna iri iri, shi kuma akwai abin da yake sunna bangaren ibada, sunna ta bangaren al'ada, wannan kuma a wani mahallin ayi magana sa insha Allah. Sai ce wasabilul muradu bihi, abinda ake nufi da as-sabil, muradu bihi sabilu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sabilu sahabatihi radiyallahu anhu, ya sa sahabatihim, ko tunda ya faɗi sunansa to sahabatihi ya kamata. Abinda ake nufi da hanya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yazo da ita daga Allah subhanahu wataala, da hanyar sahabbai. Kun ga dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ne waɗanda suka fara saurarensa da ya zo da wannan addinin, ya yi musu bayaninsa suka fahimce shi, kuma da ya rasu a kansa suka tsaya. Wannan abin da suke kai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, shi ne ake nufi duka yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaya a kansa. Kar ka bi wata hanyar ka fito da wani abu daban sabo wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su san shi ba. Kun gane wannan zancen? Domin me? Su mun sha wannan zancen, sun tsira. Allah ya ba mu labarin yan aljanna ne. In kuwa za a shiga aljanna, gashi kuma su an ba mu labarin sun shiga, to iya abin da suka aikata har ya ishe su suka shiga aljanna, ya kamata mu ma ishe mu kan mu kirkiro sabon addini mu ce zamu bautawa Allah da shi. Kun gane anan maganar logic din yake. Su Allah ya ga mana Qur'ani yan aljanna ne. Tunda sun shiga aljanna, to me suka aikata suka shiga aljanna? Qur'anin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi daga Allah, da kuma karantarwar abin da Annabi ya dora su akai. In ko wannan ya isa mutum ya shiga aljanna, to ya kamata har tashin alkiyama in mutum ya tsaya kan waɗannan abun biyu, to zai shiga aljanna. Tunda ko aljanna muke so mu shiga, to ba mu buƙatar mu kirkiro da hanyar wane da hanyar wane da hanyar wane, ya zama sai mun bi ta bayan kuma mu bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimci zancen insha Allah. To sai ke cewa wa huwa المذكور في قوله جل وعلا wannan sabilin shine dai wanda Allah madauki ya ambata a cikin fadin sa da yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Wannan maganar waye? Maganar Allah. Me yake a ciki? wa anna hadha sirati fa adafahu ilayhi ho min babin at-tashrifi li hadha as-sabil Allah sai dangana abun zuwa gaishi wannan ita ce hanya ta ashe Allah yana da hanya gashi nan sai a Qur'ani kuma sai ba mu umare shi fattabi'uhu ku bi shi bai sa shi a jam'i cewa fattabi'uha ku bi su ba sai ce ku bi shi wannan hanyar guda ɗaya ce ashe sai kuma ya ƙara bai tsaya ma iyawun sai ce wala tattabi'us subula ta farkokin nan daban-daban da suka bantare wannan yayin nan wannan yayin nan kuka bi su wannan duka ba tafsirin malami wani malami bane zahirin nasun alqur'ani cewa hanyar Allah ita ce daidai ita kadai kuma tana nan ita ce wanda zaka bude qur'ani ka ganta to ka tsaya kanta kada ka bi at-turuq ko as-subul daban-daban wannan yayin nan wannan yayin can Allah ya sa an fahimta sai ce wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum in kuka yi haka to za su rarraba ku daga me an sabilihi daga hanyar Allah to kun kuka bi Allah ya kyauta wato wannan mai na cewa shi wato da Allah ya sa mutane suna karanta Qur'ani kowa ya buye shi kada ya karanta ya gane wallahi ba za a kauce kowa ya gane yaji kamar Allah shi yake magana shi da shi to da wahala mutum yaji maganar Allah yaji kamar shi ya gaya wa sannan ka ji ya karkace ya bi wata hanya da Allah ya karfafe mu akan tsayuwa kan hanya kuma wannan hanyar bayan kasancewar ita ce ta Allah ita ce gaskiya ita ce daidai to ita ce kuma tafi dadewa ko in wani zai ce to yanzu a zo a raba mutane daga hanyar su ta iyaye da kakanni iyaye da kakannin nan a zamanin yanzu ne muke zancen iyaye da kakanni ko ba haka bane wani iyaye da kakanni iyaye namu da kakanni da suka gabata in za ka yi kanka adalci sai ka tambaya kamar da kullum nake gaya muku dan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karbo Qur'ani daga Allah da namu iyayen da kakannin da basu dade da tafiya ba wanne ne yafi dadewa manzon Allah yafi dadewa to yanzu so ake fa in dai tsufa kake so to ka tafi na manzon Allah yafi dadewa ko ba ita ce dabara mafi kyau ba in iyaye na kusa da kakanni kun ga su ba wahayi aka yi musu ba sako aka ba su daga Allah ba su ma bi suka yi akwai malamai a cikin su an yi daidai a wani wurin an yi kuskure a wani wurin don haka wanda wani gurin yayi daidai wani gurin yayi kuskure sai aka ce maka ga wanda baya kuskure shine manzon Allah baya kuskure Allah ya bar shi akan kuskure baya zunubi sam baya yin kuskuren kuma Allah ya bar shi akan kuskure abinda ya mutu ya bar mu a kansa shine Qur'ani da hadisan nan duk ba kuskure a ciki to ga sunan suna hannunmu in ka ce ka koma can ka karanto ka fahimta kai aiki dan kana so ka shiga aljanna me laifin ka kaga me yasa ai ba maka adalci a zo a ce kai watsi da hanyar iyaye da kakanni ba kamata ya ce mu da iyayenmu da kakanninmu duk mu yi fatan a ce hanyar manzon Allah muka bi ko ba haka bane daka wanda kuma ya kuskure bai bi hanyar manzon Allah ba muna roƙon Allah madauki ya gafarta masa ba zagi ba tin mutunci amma a yanzu kai karatu ka fahimta to kuma hanyar manzon Allah kar ka bi hanyar wani yaje kai ka wata hanyar da ran tashin alkiyama sai kai nadama kuma ba shi Allah ya aiko maka ba wa Allah ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan a Qur'ani wa in tuqihu tahtadu wa ma ala rasul illa albalagul mubin ayoyi ga sunan birjik a ko ina abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abishi wa qad kana lakum uswatun hasanatun gashi nan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kuna da abin koyi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in yayi kuyi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara fahimtar da to sai ce wa huna wahada at-tariqa a wannan wurin kun ga Allah madaukaki wahada ya kadaita as-sirata ya kadaita hanyar ya ce guda daya fa qala wa anna hadha sirati mustaqima ko faj'alahu siratan wahidan idan ya shi hanya daya ce wa huwa as-sabilul wahid ita ce hanya guda daya za ka ashe hanyar gaskiya guda nawa ce daya ce shi maganar bahaushe wai kowa ma ne kowa dai duk hanyar kowa ya bi ai dai duk dodo dai ake wasafiya dai dai za a hade gaba daya ba haka bane ko yauwa ka nemi hanyar Allah ka nemi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowace hanya ce take daidai ba ma'aunin mu ita ce hanyar wane wasu ne suka sanya mata suna hanyar wane ko kuma shi da kansa ya sanya mata hanyar sa to akwai ta Allah da ta manzon Allah eh akwai tana ina akwai bayaninta a Qur'ani akwai bayaninta a sunna to wannan shine ma'auni sai a auna hanyar wannan nan tayi daidai da ta Qur'ani da ta sunna sai a bi Qur'ani da sunna ko a suna din ba sai ka dauka karka canja suna ka bi hanyar Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kara mana fahimta to sai ki cewa wahada sirata wa huwa as-sabilul wahid wa huwa alladhi yajma'u umura al-islami ala tafasilha shi itace hanyar da take hado al'amuran musulunci da bayanin su daki daki shine tafasil detail wa umura sunnati ala tafasilha da haka al'amuran sunna duka su ma daki daki wa amma subulul ukhra amma sauran hanyoyi wal ahwa'i da hanyoyin san zuciya fa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u an-nasa ila dukhulihi zaka samu cewa a kowace daya daga ciki akwai wani shedani da ya zauna yake kiran mutane zuwa ga wannan hanya din Abdullahi ibn Mas'ud mun san hadisin sa ko ya fassara mana wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana suna zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zana a kasa wani layi dogo mai kakke a dukkan sa wannan hadisi ko sai kuma ya zana wasu hanyoyi kanana haka a gefen wannan din sai nuni yace wannan shine sabilul lahi sai kuma ya karanto wannan aya din sai ce waɗannan kuma sune as-subulu sune tafarkoki hanyoyi kungiyoyi dariku daban-daban wannan ya bi nan wannan ya bi nan to ku bi wannan ta tsakiya din wanda Allah madaukaki ya ambata kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana ta din ya nuna ku bi ta kar ku bi waɗannan to anan yake cewa akan kowace waɗannan masu zambiyoyin nan wannan daban-daban akwai sheidani da yake kiran mutane zuwa ga wannan hanyar haka aka kira shi ba mu ka kira shi ba dan nuna cewa ashe kenan dama can ba akan daidai yake ba ko domin sheidan ba zai kira zuwa ga abisa billahi dan haka ashe duk abin da zaka yi ka bar hanyar da ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka tsaya kai hakuri tunda dai aljanna kake so ka shiga to bin ta manzon Allah in ka bi ta insha Allah zaka shiga aljanna wanda ba ta sa ba ko baka da tabbas bal abun ma da yafi karfi shine ba can za ta kai ka ba Allah ya kyauta kamar kai kifi yadda zaka kai kifi ai wannan tayi nan wannan tayi nan ko ta baude dama ba nan za ta kawo ka ba Allah ya kyauta akwai da din haka ne to sai ce wa amma subulul ukhra wal ahwa fa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u an-nasa ila dukhulihi sai ce wa hahuna su'alun ma'ruf to anan akwai wata tambaya sananniya a lokaci ban sani ko zai ishe mu fara dai mu ji akwai tambaya anan tambaya ce ta malamai ta bangaren tafsiri na wannan aya wa huwa ita ce annallaha jalla wa ala qala Allah madaukaki ya fadi fi akhir surati al-ankabut a ƙarshen surati al-ankabut ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin ko wallazina jahadu fina wadanda suka yi mujahada suka yi jihadi suka yi kokari fina ai fi sha'nina fi dinina shine ma'anar fina din lanahdiyannahum za mu shiryar da su subulana hanyoyin mu nan bai ce sabilana ba sai ce subulana ko wa inna allaha lama'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa to sai ce fahuna jama'a subula anan kun ga yayi jam'i bai ce sabil ba sai ce subul lanahdiyannahum subulana wa fi ayatil an'ami amma ayar suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqiman, sirati mustaqiman ko sai ce me wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, kun ga tun yace kar abi subul, to nan kuma yace la nahdiyanahum subulana. Sai ce huna fi athari ubay, haka nan kuma yawa wa hada sirata ko hanya a can yace daya a suratul an'am, wa huna har yanzu kuma anan fi athari ubay, a wannan athar wannan magana ta ubay ibn ka'ab shima wa fi ghayrihi min al ahadith wal athar, da kuma wasu hadisai dai da kuma athar da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, yufridu sabil, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai za a ji sun daidaita sabil din, sun kadaita shi, sun ce as sabil bas ce as subul ba, amma ga karshen suratul ankabut an ce lanahdiyannahum subulana, fa hal baina hadha ta'arud, shin akwai tufka da warwara ne tsakanin wannan da wanta, duk ga su a qur'ani nan an ce anna hadha sirati, siratin ana nufin sabil ko kuma an faɗi daya ba a ce subul ba, can kuma an ce lanahdiyannahum subulana, kun gane tambayar, akwai rikici ko ba rikici, eh dama karka ji tsoro, akwai rikici a gare ka haka ne, ma'ana a gun mai karatu akwai rikici, amma gun Allah da manzo Allah sun ba wani rikici, don haka tambaya za ka yi mai ake nufi, sai kana jin bayanin kai ma sai ka gamsu, to mi bayani yanzu ko sai mako mai zuwa da saura, to kaga ya ce minti biyar, minti biyar kuma ba zai isa wannan bayanin, don haka mu bar shi nan sai ku ji daɗin zuwa insha Allah ku miji bayani. To Allah ya sa mu dace, za mu tsaya nan saboda lokaci, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana biyayya ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu. Allah ya ƙara mana imani, Allah ya ƙara mana tausayi, Allah ya ƙara mana tabbata akan daidai, Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu, Allah ya taimaki shugabanninmu akan da'a da aikin alheri da dukkan abin da yake zai taimaka wa al'umma. Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana dukkan abin da ya kuntata, dukkan mai wata bukata ta alheri muna roƙon Allah mu dake biya masa, duk wanda ke cikin wani kunci Allah ya yi masa, Allah ya ƙara mana albarka a wannan damuna da muke ciki, Allah ya sa amfanin gona ya zo cikin lafiya da aminci, kuma Allah ya wadatar da mu, Allah ya mana maganin wannan damuwa da kunci da ake ciki, Allah ya yassare dukkan abin da ya kuntata, samari marasa aure Allah ya basu, marasa aiki Allah ya basu, masu neman karatu Allah ya basu, masu karatu Allah ya taimake su a karatunsu da jarabawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare wa kowa dukkan abin da yasa a gaban sa yake aikatawa, kasuwanci ne, aiki ne, kwadago ne, kowane irin abu ne, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa mana albarka a matan mu da ƴaƴanmu, dukkan wata fitina Allah cire ta daga gidajen mu, Allah tabbatar da mu a hanyar daidai, duk abin da zai karkatar da mu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rayuwar, ya Allah muna roƙonka ka kauda shi daga gare mu, Allah ka sa mu miƙe a hanyar daidai har zuwa ƙarshen rayuwar mu, Allah ka sa mu mutu da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.